Abin nan akwai saukin kudi, akwai saukin halaka, akwai saukin su, kuma akwai saukin mutuwa. Menene madarasu guda ya ce da shulshu? Saboda zaka ga mutum tabarakallah ya sha shadda shi normal, ka ganshi babban mutum sai kaga ya laulaye budan uri ba haka.
Kallaban shirin a wannan makon, yan uwana mata, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mun fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Jeka. Burin kowace mace a nahiyar Afirka shi ne ta samu abokin zama idan ta kai shekarun aure. Sai dai wannan burin yakan zama mafarki ga mata da dama. Za ku ji abin da matan da muka gayyata a fannin tattaunawa ke cewa. Yau ma muna tare da kallabinmu ta mako, matashiyar da ta kangare kafin daga baya ta yi karatun ta natsu. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hira da kallabinmu ta mako, bari mu haska fitila a kan wata matsala da mata ke fuskanta da ake alaƙantawa da zamani. Inda zaka ga mace ta kai ta kawo, ta yi zurfin ilimi, tana da tarbiya da dai abin da ake bukata ga uwar gida, sai dai ta kasa samun aure. To menene ke janyo wannan, kuma ina mafita? Tambayar kenan da muka yi wa bakinmu na mako.
Sunana Ummu Alheri Abdulmunin Iliyasu, ni mazauniya garin Jafce, ni malamar makaranta ce, kuma I am a social activist. Also, ina ba da shawarwari ga ma'aurata da kuma waɗanda suke cikin dangantaka ta soyayya. Ina yin sasanci tsakani idan ya kama, kuma muna kokari wajen ganin mun kwatar wa mata da yara ƴancin su a wajen da muke ganin cewa an take musu shi.
Masha Allah.
Sunana Fatima Ali Muhammad, sai aka fi sani da Yasmin Basiri. Ni haifafiyar Kano ce, Kano na girma, Kano na karatu, Kano na ke rayuwa ta.
Kuma idan da ni kuskure ba, kina siyasa kuma kina ɗan kasuwanci.
Haka ne.
Masha Allah. Zan fara da ke Ummul Khair. Zamanin yanzu mata sun ci gaba, in kika duba fannin siyasa ne akwai mata da suka yi zarra, in kika duba fannin kasuwanci kazalika, har mata wanda suka kafa masana'antu akwai su, suna jajircewa su ga cewa sun cimma wani abu a rayuwarsu. Me yasa mata suke dagewa yanzu su ga cewa an dama da su a fannonin rayuwa daban-daban, har abubuwan da a da zaki ga ba a alaƙanta shi da mace, misali ƙwallo ko wasan kwando da dai makamantan su?
To ina ganin mutum san komai yana tafiya ne da zamani. Abin da kusan zan ce akwai irin ɗan dan haka na to fahimta, ana ganin akwai abin da ya dace mace ka yi, akwai abin da ya dace ta yi, ko ana kallon cewa ko akwai abubuwan da idan mace tana yi ko zai affecting ɗinta ko a lafiyarta ko a tarbiyyarta ko a wani abu
haka.
To amma yanzu ya zama da an samu fahimtar cewar aikin da mace take ba shi da alaka da wani kalubale na wani abu na zamantakewa, cewa za ta samu a duka wa'innan abubuwan. Akwai matan aure, akwai yara, akwai matasa, akwai wanda sun girma. To wannan ci gaba da aka samu zai zo da zamani, kuma zai zama da dole abubuwa da dama sai an tafi da matan, saboda wani understanding din dole sai daga wajen
fahimta.
To shi yasa yau waye zama da yanzu gaskiya kowai na rayuwa za ki samu ana samun mata a ciki.
Haka gare ki malam ma Ummi. Saki ga mace ta yi karatu, tana da mai yuwa, tana da kuɗi, tana da aiki mai kyau, wasu har da gida, suna da gidan kansu wanda kuma sun siya ne da gumunsu, ba wata hanya suka samu kuɗin da suka siya wa'innan abubuwan more rayuwar ba, sai dai kuma kamar sai a ce wai kamar suna yawan tsantseni, suna so miji irin wannan, suna so irin wannan, suna so irin wancan, shi yake sa
mutane yawanci kowa da fahimtar shi. Amma maganar gaskiya, ni mace ce kuma na san mata kana hira da mata da yawa kuma babu kallon matan da ba sa mu'amala da su kike yin irin free life din ba da wanda ma irin ake rayuwa normal dan irin duk kana mu'amala da kowa kuma kana tattaunawa da su kana jin ra'ayoyin su
haka
dan nan gaskiya wasu matan da yawa kallon wani suna son namiji mai irin kala kaza ko kuɗi ko mulki ko sarauta wasu ba wannan ne tunanin su ba akwai mutanen da na sani da yawa suna hawa mota ɗan mata ne da gidajen su suna managing business ɗin su wasu suna zuwa aiki suna wannan ɗin su amma ba wannan tunanin ne a gaban su ba in shi za su ga wanda suke tunanin cewa in suka bibiya ba ta ma sanya ake neman kuɗi ba ba ta ma san na farko ba ta da wani qualification na biyu ba ta san yadda ake juya kuɗi ba kawai tana zaune ne tana kallon wanki ta hawo mota tana tunanin saurayi ne ita mata ko kuma miji take aure ne hali zai sai mata mota ko ta dauki zuciyarta ko ta sa a nan sai ta ce ita kuma sai ta aure miji mai kuɗi ko ta yi saurayi mai kuɗi da za ta samu irin wannan luxury life ba ki ko ba ki iya juya naira ɗaya ta koma naira biyu ba ta ya za ki ce kuma ki ce wannan kuma wani abu da mutane ba su ganewa mazan yanzu ba sa son responsibility
wato ba sa son daukan dawainiya
dawainiya saboda duba da yanayin yanda rayuwa ce zo ta canja komai ya yi tsada tattalin arziki na duniya ma ba na mu na Afirka ba ko Nigeria ba na duniya tunda aka yi corona dinnan tattalin arziki ya yi ƙasa shi ya sa yanzu maza su kansu suna cin shiga sun samu macen da take da wani abin da at least za a daga yin ko 70-30 ne at least ko ba ta mai komai ba dai ita ta ɗawainiyar kanta ina jan kallon namiji irin wannan ko ba su iya juya naira ɗaya ba ta ya wannan namijin zai zo miki
to wannan ya kai mu ga tambaya na gaba za ki ga cewa idan har mace ya kasance ta bata yi aure ba ta zo ta samu irin wannan cigaba misali a fannin ilimi ina da wata kawa da shekaru kusan 10 da suka wuce tana da PhD ɗinta ba ta da miji kuma ba abin da take so kamar ta yi auren ga ta kamilalliya gashi akwai addini da duk abin da namiji zai so a ce matar da zai aura tana da shi amma kuma babu maza ba kuma babu mashinshina ba wai shin me ke haifar da wannan yanayi na rashin aure ga mata da suka ci gaba
to gaskiya ni ina ganin matsala ce ta maganar control da ownership ma'ana miliki da kuma mallaka akasari maza su su matan da za su mulka suna kallon shi a matsayin challenge ko in ce
kalubale
a wajen su a ce mace ta fi su samu ko ta fi su ilimi ko ta fi su wayewa suna ganin kamar irin ba za su iya juya ta yadda ya kamata ba idan aka samu kai a wannan yanayi wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo koma baya ko tangarowa mace da ta yi zaman shi successful ko ta ci gaba wajen ganin ta samu mijin aure musamman a idan kika duba a yankinmu na nan nahiyar Afirka da ya zaman al'ada ta ci karfin kusan duk wasu ayyukan ba za mu kira shi addini ba kasancewar idan dai addini yake magana akai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure matar da ta fi shi kuɗi ta fi shi shekaru so kin ga ba za mu ce wannan ne matsalar ba kawai dai abinda na fahimta kamar da na faɗa bayan matsala ce ta mulki da mallaka maza sun fi son mace da take ƙasa da su a komai ko da a tunanin su da kuɗin su za su fi iya mulkarta kuma su mallake ta kaga wani bangaren kuma akwai maza wanda su akwai issue na rashin son ba wa mace hakkoki to mazan da suka da matsalan wannan ba sa son mai wace da ta fanci hakkokin ta kuma wace za ta iya tsaya wa kanta ba tare da sai da taimakon su ba suna ganin cewa idan suka aure ta to kamar sun koma baya ne inda zai zama na shi za ta iya yin abubuwa wa kanta ba tare da ta nemi taimakon su
To masu saurare shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Makon da ya gabata aka rantsar da sabbin ministoci a Najeriya da ya hada da mata 6 adadin mata mafi yawa a majalisar zartarwar kasar a tarihin Najeriya. Wannan ya sa mata a kasar ke ganin idan waɗannan ministoci suka taka rawar gani za su iya cire musu kitse a wuta kamar yadda matan da shirin ya hira da su suka bayyana
Sunana Hajara Shida Usman Yahaya, shugaban mata na wanzar da zaman lafiya na Bassa Local Government a nan jihar Plateau.
Sunana Hannatu Dushu, na aiki da Ministry na Information and Communication.
Hajiya Rashida, bari in fara daga gare ki. Me kike gani waɗannan mata da aka ba su makamai idan muka dubi inda aka ba su kusan gurare ne da ya kamata a ce su duba muhimmancin tallafa ma mata a rayuwa?
Gaskiya ƙara godiya da kuma jinjinawa wannan mulki da aka zabo innan mata, wanda na farko zan iya ce miki wannan mata da aka zabe su Allah ne ya zabe su. To babban buri na anan shine zan iya ce matan nan yadda aka ba su an san za su yi ne, su kuma ji tsoron Allah su tallafawa matan da aka ce su yi aiki da su, kuma su binciki duk matsaloli na mata. Akwai matan da dama ana cin zarrufan su wanda gwamnati ta san wasu kuma gwamnati bata san wasu ba. To zan iya ce wa'innan matan su saka wasu daga cikin committees nasu wanda za su dinga duba lunguna da lunguna, sako su dinga jin damuwoyin kuka mata, kuma su dauki wasu matakai danganin an gudu tare kuma an tsira tare. Sannan kuma zan iya ce shi wannan mulki da take karkashin su yanzu, gaskiya har ga Allah babu labari da zamu iya ce an dube zabi ne aka yi, an ba su ne. Amma me sai su duba su ga me ya kamata a samu mata wanda za su samu tallafuffuka, sana'o'i ne, a'a dan jari ne a gida, a'a domin me a zamanin yanzu akasari ma maza ba sa iya daukan duk hakkokin da Allah ya daura musu akan matansu.
Hajiya Bari, zamu dawo kan wannan. Madam Hannatu, me kike ganin matsalolin da mata suke fuskanta wanda ya kamata a ce waɗannan mata da suka samu shugabanci kusan za a ce na kololuwan zama a fadan mulki za su yi domin mata su samu waraka? Menene matsalolin mata a ganinki?
Gaskiya matsalolin mata suna nan da yawa. So da dama ana cin zarafin mata a gidan aure. Wasu za ki ga mazajin sun sake aikin gida, sun sake kula da yaya, sun sake bada abinci a gida, mata ne ke dau nauyin wayannan abubuwa duka. So ina ganin kamar idan wayannan matan za su iya taimakawa mataye da ba su dan kudade kadan kadan na sana'a da kuma taimaka musu, wasun su ba su yi karatu ba, shi yasa ba su san yancin su ba. So idan aka taimaka wayannan mata, an bude musu, an ba su zarafi su yi karatu, an kuma taimaka musu da abin da za su yi sana'a, za su lura da kansu, za su kuma lura da ƴaƴansu.
Ki magana cewa matsala ta farko shine wato maza ba sa daukan haƙƙin su ko kuma ba sa sauke dukkan nauyin da ke kansu. Banda wannan wato kaman bangaren su ilimi da sauran su fa, kina ganin kaman matan nan har yanzu akwai ci gaba ne ko ci baya ta inda ake fuskantar batun ilimi musamman na mata, musamman ma arewacin Najeriya?
To zan ce akwai ci gaba, amma duk da haka ba za a rasa ba. In kika je kauyuka da wasu ko biranen ma za ki tarar da akwai mata da yawa da ba su yi karatu ba, saboda haka ana cin zarafin su, saboda ba su san yancin su ba, ba su san daman su da hagun su ba. Duk inda aka ce su yi shine kawai za su yi. Amma idan matan nan sun yi karatu, sun samu abun hannu, an empower nasu, za su yi kokari su fidda kansu, su gane abin da ya kamata su yi a matsayin su mata, na mata su san inda za su bi, su tabbata da ƴaƴansu kuma. So ina ganin muhimmin abu shine a ba matan nan abin da za su yi su taimaka wa kansu.
madalla, idan kuna bibiyar shirin makon jiya muka gabatar da Aisha Mamman, wata matashiya a jamhuriyar Nijar da kuruciya ta rinjaye ta, sai dai ta yi karatun ta natsu, ta dawo hanya ta kuma ɗauki matakan magance irin wannan rayuwar tsakanin matasa.
Jan kunne na ni dai anan shi ne, waɗanda suke da hannu, masu hannu da shuni, da waɗanda suke son kamawa, a shirye muke don mu samu mu ceto ƙasarmu da magaran. Wannan abin ba don ni kaɗai ba, don saboda yaran da za su taso na baya su ne ya kamata a duba ma. In dan wani yanzu ne, na yanzu wasu kana gaya musu suna ji, to na yanzu ma ba a samu aka daidaita su ba, ta yaya ne za a yi na bayan in sun taso su ma su ga daidai? Ba yiwuwa mana.
Wai ta wannan kungiya ta ki yanzu kin sa mikin dan ciwo, wasu sun dan daidaita?
Eh, haka nan ne, saboda akwai wanda da dama an ciwo kansu. To menene ciwo? Kai ai banza ne, tunda yanzu ma mutun ya koma aikin shi, kai baka ba mutun aiki ba dan ka ciwo kanshi ma. Inda a ce ka ba mutun aiki ne dan ka ciwo kanshi ma, ba laifi bane. To an ciwo kan nasu, to kuma sai dai matsalar rashin aiki ne.
Sun
fara fahimta sosai, saboda yaro karami dan shekara 11 yake cewa muna so mu hasa, amma bamu san baya za a yi mu hasa. Kuma wannan abu wani zan yi ba haka nake musu ba, a'a. Sai na ce to yau akwai abinci, akwai wata mai abinci nan, sai na je gurin ta ce to abincin kaza nake so. In aka zo a yi cinikin abinci, in ce to hara za mu yi ko ku abincin za a ci? Wasu suna so su ce a ci abinci kan nan a hara, wasu ko su ce he an yi kan nan za a ci abinci. To haka nan sai ciki ya dauka. To rishin abincin ne yasa
tunda yawanci shaye-shaye
ba a samun abinci, kuma shaye-shayen da ake yi halaka mini. Abin nan akwai saukin kuɗi, akwai saukin halaka, akwai saukin su, kuma akwai saukin mutuwa. Ni ne ne madarasu guda ya ce da shalsho, saboda zaka ga mutum tabarakallah ya sha shadda shi normal, ka ganshi babban mutum, sai kaga ya laulaye budan ori ba, haka ya laulaye budan ori ba da bakin leda, sai kai san ori ba ce yake sha alhala, a'a su guda ya ce dura a cike yake tayya yake sha. Ai babu kyau nake gani za ai. To akan shi ne dai muke nan, muke ta kwagwarmaya.
To kamar yanzu ita wannan kungiya ta ki menene za ta yi a yanzu da kika samu wannan takardu?
To wannan kungiya abin da nake so ta yi, an Allah ya yarda, da yarda Allah, in Allah ya sa mun samu mun cimma gurinmu, za mu bude wani reshi daban, wanda yaro in karatu kake so, inda hali sai a maida ka karatunka, in ku aikin hannu kake so, hallau sai a koya maka aikin hannu. Mace in kin iya kitsanci ko lallanki, a agaza miki, hallau a ƙara formanki, in ya so sai a samu ko da salon ce a bude miki, ke ma kin rage. Haka su ma mazan, ko da aikin kafinta ne ko sudur ko wani salon da kwafiyar na maza, duka dai shi ma hallau muna yi duka, za mu tallafa ma al'umma ta yarda Allah.
To Aishatu, kamar kin san irin wannan abubuwa na kungiya suna buƙatar tallafi, kuɗaɗe, masu gidan rana, kamar akwai wasu masu tallafa miki kasancewar ke ga ki matashiya a haka? Akwai wasu kungiyoyi ko masu hannu da shuni ko gwamnati da suke tallafa miki?
To yanzu dai tukwane babu, bismillah, saboda duk inda ka je sai a ce babu a gare ma. To da yarda Allah, tunda sun ce babu a gare ma, mun yi fafutuka mun nemo a gare ma, ga tana kenan na samu. Kenan yanzu su ma za mu ga irin rukon da za su ma bakin zara.
Za yanzu duk ko koma ziki ki gansu wanda suka miki alƙawarin za su kama miki?
Inda na kai dosiye na na ajiye suke ce mini babu agreement, yanzu zan yi kopi in yi demand, in gama da agreement in je in kai in yi deposit, kenan ni ma sai in jira in ga yanda za su. Amma kuma duk da wannan huwa kahin tallafa an ba sanya ba zan yi, bana kasa a gwiwa, ci gaba zan yi da activity na
wannan waye kan
da nake yi, ci gaba zan yi da yi, ba hwasa ba zan yi, saboda in na hwasa ba a sani ba. Amma in ka ci gaba, kahin Allah Ubangiji ya sa a ce kai ma gashi ya zo maka, kenan ka samu karuwa, kenan ka san mutum nawa ne zaka dauka ka ba su formation, ka san mutum nawa ne zaka dauka ka taimake su, Allah ya taimake ka. Kai ma
kamar su waɗannan yara, a ina ne kike haduwa da su? A ina ne kike, inda suke ne kike zuwa?
Akwai gurare da dama inda yara suna zuwa suna boye-boye. Kuma banda haka ma, yaran cikin gida ma kansu
akwai su,
akwai su, su ma muna hira wannan da su
kenan bi guri-guri kike ba
guri-guri nike bi inda an yi tsuntsuman maza haka yara mutasa an ce wai ku tsaya ya ne ake yin kaza 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 mun yi kaza da
tsohon hannu ce
to na san yanda zan huto maka kuma na san me zan maka
kuma in kin san su kina gane masu yin
alhamdulillah ana gane saboda yau yanzu abin da ya zama to ma ruwan daraga ma duniya yaro karami zaka ga ya ce shi kaza ne mafiya akasari akwai sakaki da dama akwai sakakin uwaye abu na harko abu na biyu akwai sakaki na hukuma ka aje ma na hukuma akwai sakaki na ubannin yara saboda komai ba a ce ba mace zattai ike a gida kike yaran huta zai bi san ban me zai kai uba ka huta ka kai kasuwa in ka zo maimakon ka zamana ka tambaya yau ya akai a cikin gida me ya faru a babu ruwanka da wannan sai dai kawai ka nemi guri ka ci abinci ka kwanta inda wata majalisa ka da kuke zuwa hira kai na ta yi wannan yaran san sha mun kai to sun sha maka kai ya zaka kai da su kuma alhalin tarbiya a hannunku take kuma kun sani sare wannan tambaya ranar gobe kiyama Allah sai ya tambaye kowa akan kiwon da ya ba bawa kenan ba wai ai dan kun aihe mu ba a ce ku sake mu ba a ku kula da tarbiyar mu sai an sa ido to rishin sa ido shine yasa ɗan bakin haure in suka zo masu shaye-shaye suke gamuwa da ɗiyan mu in yana wani lalan abu zai dauka in bai ya wani lalan abu wani abin kirki ne yake hallau zai dauka amma mafiya akasari gaskiya ubanni sun rage sa ido akan ɗiyan su
a irin yaran da kike waye musu kai kina bi wuri-wuri haka group na yara kina matasa kina waye musu kai akwai ƴan mata a ciki
babu wanda babu gaskiya babu wanda babu akwai ƴan mata akwai samari akwai yara kankana hatta da lattijawa akwai
to kamar yanzu sun fara ganewa suna fahimta suna dan daukan irin waye kan da kike musu
alhamdulillah suna dauka amma sai dai in suka mun wata tambaya da take kona min rai in suka ce mana to wance mun ji zan mu wasa aikin mi zaki ba mu yin ce musu lokaci wannan tambaya tana ci mun tuwa kwariya saboda ga sunan yara ne masu ide a kansu kin ga wani shabje garaji ne wani makanike ne wani sudir yake wani kafinta ne akwai su da dama yaran suna so a kama musu me bu san ba yanda za su yi a kama musu shine ni kuma kiran da nake yi yanzu masu hannu da shuni masu ƙasa masu gwamnati da al'umma da uwayen yara da malumai magada annabawa dan Allah dan annabi a matsayina na el ƙasa yadda magaram banni da kowa Allah ɗai nake da shi amma wannan al'umma tana neman agaji da taimako na kowa ya sa hannu ba a hudda ba kowa kowa ne a to so ya sa hannun shi ga dangada da Allah da annabi in mun huto mun ce arya a tsaya a tambaye mu menene in na kama ne a kama mana in ba na kama bane akwai wanda za su kama a hada mu da wanda za su kama mu kama insha Allah wannan korahin da ake da magaram da nan da magaram insha Allah amma da irin wannan gudunmuwar da gwamnati za ta bada da mahukunta da masu hannu da shuni za su bada in Allah ya yarda aka kama da al'umma aha in Allah ya yarda aka kama saboda yaran suna da saukin fahimta ko kowa in nan sace dige inda rabbana kin shi matsalan mu a yanzu nan in na gusa daga gurin ki sai na je na ga ya saki sai na je na ga ya abin ya sawaya ya sake ko bai sake ba ni ban na kyamata su saboda wannan kyamar da ake nuna musu ta ƴan uwa ta uwaye ta me ita ma matsala ce gani za su yi su ba mutane bane dan sun shiga wannan halin ba a musu nasiha su ma suna dauka zama suke yi suna ma kansu fada saboda a tsakankanin su ma suna shaye-shayen wani zai abin da ba haka ba zalimci ne gashi nan wallahi wani zai matso daga can da leda shi ya ce kai wannan abin ho ba daidai bane kuma ya koma kote ya ringe sai ya ci gaba da ya busa leda shi
nan dai a kama dan a cin maguri
a kama dan a cin maguri aka cin maguri wallahi mahukunta uwaye shugabanni kowa da kowa dai wanda dai ya sa hannun shi insha Allah babu wanda zai ƙara jaje akan da ni ina da yaqinin wannan da yardal Allah da manzansa insha Allah ubangiji kuma Allah ba mu nasara kuma abinda na wadi amma a mutanen mu mahukunta magabata uwayen mu ƴan kasuwa kowa da kowa duk wanda na yaga wannan magana a ciki nayi ba daidai ba yimina gahara
to abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda zamu gabatar da hirar da shirin yayi da mace ta farko da aka nada alkali a jihar Kano. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakiliyarmu Zainab Babaji a Jos jihar Plateau da Tamar Abari a Jamhuriyar Niger, sai kuma Aisha Mu'azu a nan birnin Washington DC. A madadinsu duka, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.